بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka yinin asabat wanda yau wata na biyar a watan musulunci watan jumadil ula yana da kwanaki 16 yau hijira na da shekara 1444 goma ga watan 12 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Sunna wanda ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mun aka Qa'ul Musallin kusa koran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad As-Siddiq Al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba wayewaye adan tafiya da muka yi a makon da ya gabata yau za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah a darasin mu na farko a wancan mako yau kuma za mu shiga darasi na biyu bisa wayewaye da aka yi aka dan dawo baya domin a gyara wa tafiyar tsari muna shafi na 10 daidai a wannan littafin insha Allah kafin mu je kai tsaye daga inda za mu tashi akwai yan tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko bayan sallama da fatan alkhairi yana cewa malam akwai magana da ake cewa duk mazinaci za a yi zina da yassa ko wata makusanciyarsa wannan maganar yaya take game da nassin shari'a to magana ce wanda na bincika ta wasu abiyat ne wanda ake jinginawa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda su ma wasu daga cikin malaman suna cewa ba maganganun Imam Shafi'i bane amma ba nassi bane na aya ba nassi bane na hadisi sai dai malamai suna kawo a cikin babin tsoratarwa ne babi at-tarhib wa at-takhwif tsoratarwa game da kusantar zina domin laifi ne daga cikin kaba'irin zuno sisa suke wani abiyatin cewa ita azina dainu ita zina baji ce duk wanda ya dauka to sai ya biya sai an biya da wata tasa daga cikin makusantarsa to babu shakka wannan ba nasi bane da za a samu istidlali da shi wajen kafa hujja a aya ko hadisi babu wannan sai dai babi na tsoratarwa kamar da malamai suke faɗa to ya halatta a kawo domin Allah da ya tashi magana kan zina cewa wala taqrabu zina zinar ma kada a kusance ta domin mugunyar hanya ce idan an dau maganar bisa nassi to akwai cin karo da nassi bisa ka'idar maqaidu shari'a maqasidu shari'a qur'ani yana cewa wala tadhir wa ziratun wadhira ukra ba wata rai da za ta dau da kon zunubin wata rai a gobal kiyama babu wannan kaga wacce magana har in haka take to akwai mu'arada tsakanin ta da wannan aya kuma duk nassi na shari'a babu cin karo da juna a cikinsu saboda kam abiyad ne da ake jinginawa Imam Shafi'i cewa yayi domin tsoratar da masu harka ta zina ko abin da ya shafi wannan kuma su ma din ba su inganta cewa Imam Shafi'i bare fada kamar da nake mai biyar maganganun daya daga cikin dalibansa Allah ta'ala ya musu rahama tambaya ta biyu mutum ne ya mutu ya bar yaya mata guda uku da mahaifiyarsa da mahaifinshi menene rabon ƴaƴansa mata guda uku to mutane ba su san menene gado ba irin wannan gun a rubuto tambaya kafin a fara darasi a amsa ba gun ba gun rabon gado bane rabon gado wani ilimi ne mafi wahala a cikin ilimin addini domin haƙƙi ne wanda Allah ya raba kuma ake so kazartar yasa malaman suna suke cewa duk fatawar malami da inda ya kai to baya kamata a ci ya raba gado da kansa a masallacinsa ko a makarantarsa ko a falansa bai halatta ba inda ake raban gado sai an je kotu akwai abubuwa guda uku wanda kotu ce take tabbatar da su kafin a raba gado. Na farko akwai shahadatul maut, wanda ake so a ci gadansa sai an tabbatar ya mutu. Kaga yanzu wannan da kace wani ya mutu ya bar mata yaya mata uku da mata da uwa da uba, ba mu san ya mutu ko bai mutu, amma alƙali iya da hujjar iya da dalilin ya kirawo wani kusa da shi ya ce wani ya mutu, yaushe da yaushe aka binne shi. Ahi an samu wannan da farko kin shahadatul ba a raba gado mutum bai mutu ba. Na biyu sai an samu shahadatul mulki, abin nan da ake so a gada nasa ne ko ba nasa bane. Alƙali iya da yakon ya bincika duk abin da aka ce na namamaci ne nasa ne ko ba nasa bane, akwai bashi akwai wasiya an bayar ko ba fitar ba. Wannan ba hurumin malamin addini bane ba, kotu ce take da iko da wannan. Abu na uku kuma sai an tabbatar da shahadatul nasab, wannan ƴaƴan da ake cewa ƴaƴansa ne, he an ta samu tabbacin ƴaƴansa ne wanda ya haifa za su ci gadansa. To duk gado baya rabu he an tabbatar da wannan shahadatul mauti, shahadatul mulki, shahadatul nas, mutuwar mutun ya mutu din da dalilai. A'a wannan ƴaƴan ƴaƴansa ne, nasabarsa ce tsotsotsa ne da dalilai, sannan abin da ya bari nasa ne, ba bashi ba wasiya. To sai an tabbatar da wannan sanan gado yake rabuwa. Saboda sai dai in karatu ya zo kan karatu a faɗi irin yanda Allah ya ce, ƴaƴa mata biyu zuwa sama, to ana raba dukiyar mahaifinsu uku a basu biyu. Bayan an fidda, idan iya da matar aure an fidda haƙƙinta tumuninta kenan, idan iya da mahaifa kowane mahaifi ɗaya cikin shida ne kasansa. Sauran abin da aka bari sai a raba kashi uku, kashi biyu, to su ne ƴaƴa mata biyu zuwa sama. Idan ƴa mace ce ita kaɗai mahaifinta ya bari, bayan an fidda haƙƙin matar aure in iya da ita, an fidda haƙƙin uwa ko uba in iya da su, to za a raba dukiyar biyu a bata rabi. In tafi biyu uku huɗu, to za a raba uku a bata biyu, a ba su biyu kai, domin su ƴaƴa mata ko sun kai ɗari ba sa cin gadon mahaifinsu gaba ɗaya. An fahimta? To zai rage tambaya cewa kaso ɗayan da ya ragu na waye. An ce a fidda azzawatul furud, zawatul furud su ne masu kaso, kamar Qur'ani ya ce matar aure ɗaya cikin takwas, ko ita kaɗai ce ko su biyu ne ko su uku ne ko su huɗu ne, wannan shi ne rabonsu gawai. Ita kuma uwa ɗaya cikin shida, uba ɗaya cikin shida, kuma a dawo abin da ya ragu a raba uku a bawa ƴaƴan kaso biyu. An fahimta? To ɗayan ina za a kai shi? To sai a dawo mahaifi iya cikin asibai, yawa mahaifi uba da ɗa namiji suna cikin asibai, da wa ko ƙani wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna cikin asibai. In duk masu rabo sun ɗauke nasu an bar guntu, to sai ya koma su cinye gadon guntu. An fahimta? To wannan shi ne abin da ke nan, amma zartarwa sai a gun alƙali. An gane ko ba ruwana a ji alƙali ya raba. Ya wannan shi ne insha Allah. Tambaya ta ƙarshe, yaya ake rama sallah? Idan mutum wasu sallah ta kubuce masa, zai jira sai lokacinta ya zo sannan ya yi ta, ko kuma da wuce zai rama ta? Hadisi ya inganta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man nasiya ni salati aw nama anha falyusalliha hina zakarha fala kaffarata lahu illa dhalik. Duk mutumin da ya manta bai yi sallah ba, ko bacci ya danne shi bai yi sallah ba, to idan ya tuna ko wannan uzurin ya gushi, to sai sallaci sallah a daidai lokacin da ya tuna, ba ta nota kafara sai wannan. Ba za ka ce ai magariba ce ban yi ba, zan bari sai magaribar gobe a lokacin ta ne, ba zai yi ba. A duk lokacin da ka tuna ba ka yi sallah ba ko ta kubuce ma, to idan uzurin ya gushe, to abin da za ka yi ne za ka gaggauta rama wannan sallah bisa lokacin da Allah ta'ala ya baka da ikon rama wannan. An fahimci nan? Wallahu ta'ala a'lam. Inda za mu tashi kamar yadda na faɗa muna shafi na goma, daidai gaba da maliki cewa istishabu ma fihi ismullah. Istishab haka ne ko? Ma fihi ismullah mai namba ta uku kenan. Eh? Darasi na biyu mai mai shi kenan ko? Na nawa ne kuma a wancan? Ban ji ba? Darasi na tara a jeren giya, kuma na biyu a waiwaye a dan tafiya. An fahimta? A na uku daga cikin kusa Quran da masallata suke samu shine abotakar wani abu wanda akwai sunan Allah a ciki wajen shiga bayan gida, kamar zobbe ko agogo ko wani links haka, ko wani abu da za a iya rubuta sunan Allah a jikinsa, wanda zaka iya makalawa a jikinka a ce kuma ka shiga bandaki da shi, wannan iya cikin kuskure wanda da yawa daga cikin mutane suna aikatawa. Malik ya ce wa kariha kathiru min ahlul ilmi, da yawa daga cikin ma'abota ilimi malamai kenan sun kyamatar da cewa istishabu ma fiha ismullah, ka abu kaci ka sanya ko karatiya wani abu wanda yake akwai sunan Allah a ciki, sawa'un kana qur'anan aw ghairihi, wannan sunan Allah abin karantawa ne ko wani abin karantawa ne, a rubuce yake haka ya zama decoration kamar ado ko kuma abu ne da za a iya karanta shi, illa iza kifa alaihi dhi'a, sai da in wannan abin naka kana jin tsoron zai iya bata, kamar agogo ne akwai sunan Allah a ciki, kuma idan ka kube ka ajiye gun alwala musamman kasa irin tamu ana bin ka ma ana kwace ma balle naka ajiye, to kaga sun ce ya karanta ka sa aljihu ka kai gare shi, wanda zobben kare na azurfa akwai sunan Allahu a ciki, kana tsoron ka kube ka ajiye gun alwala kafin ka fito an dauke, to sun ce zaka iya sayan ka aljihu, an bayyana shine illa iza khifa dhi'a alaihi dhi'a, sai da in kana jin tsoron zai halaka, idan akwai wannan tsoron to zaka iya samu wani ka ce wa naga ajiya ta ajiye mu zan shiga bayan gida na fito, an fahimta, in a gidanka ne kuma zaka iya ajiye shi a ɗakin ka shiga bayan gida ka fito, amma in kana jin tsoron ba aminci irin banɗakuna ne na waje kuma biyan bukata ta kama ka dole zaka shiga cikin banɗaki, to idan baka samu amintacce ka bashi ajiye ma ba kana jin tsoron zaka bar shi a gun kafin ka dawo an ɗauke, to zaka iya sayan ka aljihu, sai ka sa kayan ka aljihu ka fito bisa larura ad-daruratu tubihul mahdurat, an fahimta. Qala ibnu hania, dai daga cikin magabata ana ce masa ibnu hania, wanda ibnu hani sun ce shine abu yaqub ishaq bin ibrahim bin mahran, wanda ya rasu shekarar hijira tana da 275 mutanen kasar iraki ne basara zuwa kufa iya cikin tabi'u tabi'i ne kenan tunda ya zo a karni na uku, malamin addini ne mai ainihin rubuce-rubuce da yawa cikin addini, sun yi zamani da su Ahmad Ahmad su Imam Ahmad dan Hanbal da sauransu. Sa'altahu ai al-Imam Ahmad ko sa'altuhu shi Ibnu Hania Ishaq bin Yaqub yake cewa da kaina na tambayi Imam Ahmad bin Hanbal an rajuli da khala al-khala, wani mutum ne ya shiga bayan gida shine al-khala banɗaki kenan, wa ma'ahu ad-dirahima agunsa akwai dirhami irin kudin da ake kashewa a wancan lokaci, kuma a galibiya kudi ne wanda yake akwai sunayen Allah a jiki, an fahimta, dirhami ana samun mai sunan Allah a jiki, to mutum ne ya zo da yan dirhamansa kuma biyan bukata ta kama shi zai ga bandaki yaya zai, an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal wannan. Qala sai Imam Ahmad ya ce arju Allah Allah ya kore fihi ba'z, arju a cikin fatawa na ijtihadi kenan, ijtihadi ne wannan tunda magana ce ta Imam Ahmad ba tare da istidlali da aya ko hadisi ba, yace ina kwadayin ina zato hakan babu laifi gare shi, don musulunci kullun iya kiyaye hasarar dukiya, duk inda dukiya za ta zama hasarar musulunci iya karewa, har ma iya saukar da wajibinsa akan ƴaƴansa akan batan dukiya ko wulakantar da dukiya, an fahimta, inna ma kariha an yakuna fiha ismullah, inda hanin ya fa zama hani mai karfi a ce ka shiga ban daki cikin abin da yake akwai sunan Allah a ciki, aw yakuna maktuban alaihi qul huwallahu ahad, ko abin da yake akwai a kansa an rubuta qul huwallahu ahad, daya daga cikin ayoyin alqur'ani na cikin suratul ikhlas, ma'ana shi Allah shine ahadun ɗayan da ba na biyu shi, to idan da wannan an rubuci to an karanta amma haramta ka shiga bayan gida da irin wannan abin da yake akwai sunan Allah a rubuce a ciki, fa yakrahu an yadkhula ismullahi azza wa jalla al-khala, a baya kamata a shiga ban daki ko gun kazanta da abin da yake akwai makatubun fi ismullahi azza wa jalla, abin da yake akwai sunan Allah mai girma da baya a rubuce wannan haramun, wanda shine fatawar Imam Ahmad dan Hanbal kamar yadda Ibnu Hania ya tambaye shi game da wannan, an fahimta, shiga ban daki ko tsugunnawa in kamar masu harkar fawa ne ta'ammuli da kwata da jini, to duk abin da yake akwai sunan Allah a jiki a kawo da shi gefe, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbulu illa tayyiba, an fahimta, mun kawo aya cikin suratul Taha a makon da ya gabata annabi Musa alaihi salam Allah ya kira shi ya ce iya san za su gana da shi da annabi Musa ya ji to takalmin sa da yasa kamar yadda malaman tarihi suke fada an yi shi ne da fata ta mufi sai ce ya Musa inni ana rabbuka fakla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas du'a ya Musa ni ne ubangijinka amma ku dai takalmanka aje su a gefe domin kana wata farfajiya mai tarun albarka inda Allah zai gana da annabi Musa alaihi salam an bayyana wata rana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana sallah sai sahabbai su ga ya kube takalman sa yayi jifa da su to kowa ma kai sai yake kube takalman sa ya wurgi da shi gefe bayan an yi sallama sai manzon Allah ya ce ya laka kuna kube takalman kuma na sallah kuna jifarwa iska ce ya rasulullahi mun ga ka kube naka ka jifar ba mu da bukatar wani karin bayani ko duk abin da kai zabi wannan sune shahidai ki ne shahidan sunna kenan duk abin da manzon Allah ya ba ruwan sa da zijjar tambaya ko ya akai ya za a yi ko zai za su sai yake cewa aini yanzu mala'ika jibril ya zo yi mun wahayi cewa takalma na akwai kazanta a jiki ni wahayi akan yasa bai dace kuma na gaida Allah da kazanta a jiki na ba sai na kube su na jifa an fahimta to duka wannan suna cikin dalilan da aka karanta aka haramta abutaka da abin da yake da sunan Allah a gunda yake akwai kazanta ban daki ko kwata ko abin da ya kama da wannan wallahu ta'ala alam maliki cewa qala an-nawawi imam yahya bin sharaf an-nawawi rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin riyadus salihin yayi sharh muslim yayi durratu talibin da sauran littafin da yayi Allah ya masa rahama yake cewa istishabu ma alayhi dhikrullahi ta'ala abutakar abin da yake da sunan Allah a jikinsa alal khala a shiga ban daki da shi makruhun la haram yake cewa abu ne wanda an kyamace shi amma baya kai matsayin haramci haka shi imamu shafi imamu nawawi ya fada Allah ta'ala ya masa rahama yace makruhi ne kuma ku duba yanda malaman usul suka yi ta'arifin me makruhi me haram hatta ba ma makruhi ba abin da yake mubah ne kun san akwai mubah akwai jaiz akwai wajibi duk wannan yare ne na malaman usulul shari'a abu kaza halal ne an fahimta shine abin da shari'a ta halalta kai akwai jaiz abin da in kai shi kuma za a iya baka lada akwai wajibi abin da in kai shi kuma za a baka lada idan ka ki sa za a baka zunubi akwai makruh an gane ko akwai haram akwai abin da an kiyamata kai akwai kuma abin da in ka aiwatar za a baka zunubi to su bayin Allah masu imanin gaske abin da yake akwai istihbab akwai halacci ma ba sai ba fa zunubi za a samu ba bai tsallaka ya tafi makruhi ba a'a iya cikin babin halal har in ga in sun ga akwai zubar kimar addini ko ta su ba sai ya sake cewa hasanatul abraru sayyiatul muqarrabin shi mutumin kirki an fahimta idan ya aikata wani abu na halal a halacci ya aikata to manyan bayin Allah makusanta Allah idan sun yi aiki kamar zunubi masu kai suna ganin darajar su ma ta fi karfin su yi wannan aikin zunubi ne a gunsu misali yanzu a samu mutum bawan Allah haka mutumin kirki ya je kasuwa ya dawo ko ya je office ya dawo ya fito kofar gidansa a mai shimfiɗa ko ya sa kujera ya girka ya zauna a kofar gidansa ba a kama rake sanda guda a kankare an fere an daddatsa a kofar gidansa a zauna iya shan rake iya jefar da bawan yayi haram ba haram yayi ba mubah ne ya halatta yi wannan amma yanzu kana yau ka gani imamin ku na juma'a ya girka kujera kofar gidansa iya basgar rake iya jefar da bawan sun yi daidai da wancan mutum ba su yi daidai ba kaga shine hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin kaga shi wancan abin da ya ba zunubi yayi ba to amma idan wani mai kima mai daraja yayi sai a dauka laifi yayi kamar yawo ba hula ne kaga mutum da mai malami wanda kowa ya yi da malami ne a gari iya yawo ba hula wa lafiya kuma malam mala lafiya kuma kake fada bane ko wani aran ma ga shi ba hula amma lallahi ko kananan kai haka mala lafiya kuwa
to amma yin am ne ba abu ga magarin mutane na ruwan wani da shi ba ruwan wani da shi kamar wani malami mu kwanaki yake ba mu labari wata rana da dare misalin karfe 9 ma haka so sai ya ji bashi da kudin shefare to sai ya ga iyar dan kudi a account din sa sai dauko mashin din sai buga ya tafi ATM zai je dan ciro abin da zai ce fa ne yace da je ATM ne da dare ne fa akwai mutane biyu uku a gaban sai dan jira su gama sai wani ya leƙo ce akar muka lau dama kuna zuwa irin wannan gun akar muka lau kuma har da kuwa irin wannan gun yace ATM ne ba wani gun ba filin kwallon kafa bane ba gun shaye shaye bane ba gwarawa bane kudi na zan dauka anan ba wata maulana zan kobara na zo ba to kaga abu ne halal amma idan wani wanda yake da kimar addini sai dauka laifi so da karka ji an ci abu makaruhi ne a ai ba zunubi ai zan iya aikatawa a duk abin da yake makaruhi ne wasu ma sun bai matsayin haram an fahimta to wannan shine abin da ya kamata a fahimta malik ya cewa wa qala shaukani imamu shaukani yake cewa wa qala ba'dhu wa ansu daga cikin malamai suna cewa yuhram an haramta da idkhalul mushaf al khala duk wata takarda da yake akwai rubutun sunan Allah a jikinta to haramun ne a shiga cikin mulki da ita li ghairi darura idan har ba da akwai larura mai karfi ba wa bi hadha qalat a'imatul arba yace wannan fatawa ita ce ta fito daga wajen malaman nan guda hudu idan an ce al-a'imatul arba ana nufin imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal sune al-a'imatul arba waɗannan sun fatawun su ta zo ɗaya a wannan mas'alar dukkan abin da yake akwai sunan Allah a jiki a rubuce to haramun ne a shiga bandaki da shi haramun ne a shiga gun kazanta da shi wannan duk sun ittifaki akan wannan kun ga da yawa kuma ana samun sabani tsakanin fatawoyin su musamman abin da yake ijtihadi ne ko qiyasi an fahimta kaga misali kamar imamu malik da dalibin sa imamu shafi'i sun samu sabani a masail da yawa daga cikin su akwai ayan cikin suratul nisa da Allah ta'ala yake mana bayani matan da suka haramta ma'aura akwai mata da Qur'ani jero su wanda ko da kai da su kuka rago a duniya ta aure haramun ne da ke da su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum allati dakaltum bihin fa illam takunu dakaltum bihin fala junaha alaykum to abinda imamu shafi yace a dezo wa ummahatukum allati arda'nakum wa akawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum sai wakafi ago da iyayen matan ku da kuka aura an fahimta su ma sun shigo jerin giyar haram ka aure ta inda ka aure yarta ta zama uwa a gare ka wa ummahatukum allati ardanakum wa aqwat wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum allati dakaltum bihinna da kuma ƴaƴan su iyayen ma'ana ƴar wacce ka aure mahaifiyarta yarta kenan ga uwa ga ya idan ka auru ya to uwa ta haramta a gare ka to amma yar sai kai dukuri da ita dukunna an fahimta idan ka auri yar ka tare da ita to uwar ta zama haram amma idan ka auri ya baka tare da ita ba ka sake ta to ya halatta ka auri uwarta to sai imamu shafi yace a ai a wannan gun ba wakafi bane wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum allati dakaltum yace da uwar da yar duk ɗaya ne sai an samu dukule idan ka auri uwar to yar ma ta zama haram har sai kai dukuli da uwar idan ka auri uwar baka yi dukuli ba to yar halalci kamar yadda in ka auri yar baka yi dukuli ba uwar halalci har za ku fahimci wannan magana a kaga ana sun samu samani ɗaya ya ce auren uwa mujarradin auren uwa iya haramta auren ya ko ta tare ko ba ta tare ba amma auren ya baya haramta auren uwa sai an tare da ya haka Imam Malik ya bada wannan fatawar. Imam Shafi yace a'a, ita ya tana iya zama haram idan ka auri uwa amma sai ka tare da uwar ita ma uwar kanta. To wannan masail ne wanda iya cikin babu tafsir wanda suke ta fadi da maganganu akan wannan. To amma akan wannan fatawar gaba ɗaya sun ittifaqin abu daya, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad dan Hanbal duk sun ittifaqin shiga ban daki da abin da yake akwai sunan Allah a rubuce haram ne. Kuma zaka dade baka samu inda suka mai iza suka samu ittifaqin masala ba. Ku duba wannan as-sunna ala qawaidul arba'ah din, za ku ga da yawa daga cikin masalai. Imam Shafi'i ya ce kaza, Imam Malik ya ce kaza, Imam Abu Hanifa ya ce kaza, Imam Wahi ya ce kaza. Matsalar da suke samu ittifaqi su hudun kadan ne daga cikin masalai. An fahimta wannan tana ciki. Saboda kai yin amfani da abin da yake da sunan Allah wajen shiga ban daki ko kun kazanta, wannan haramun ne kaban. Fa in kalafa kuriha lahu zalika illa li haja ka an yakafu ad-diya alayhi ad-diya. Yace ko da shi Imam Shaukani ya saba musu, to akwai karhanci mai karfi wajen shiga ban daki da akwai abin da sunan Allah a jike shi, sai dai dawo da wata bukata ta musamman kamar tsoron sarai a rabin batan sa ko kasancewa zai iya zama asara. An fahimta nan? Wallahu ta'ala alam. Matsala ta hudu da ake samun kusakurai a kanta a gun masallata shine al-kalamu inda takhalli, inda takhalla, yin magana yayin biyan bukata. Ka tsuguna kana fitsari ko ka tsuguna kana bayan gida a ce kana yi ba wani magana, ko ka kana cikin banɗaki a ce kana yi ba wani magana. Wannan iya cikin abubuwa da yawa da mutane ba su dauka laifi bane. Mutum iya cikin banɗaki zaka iya ta waya amma ba iya cikin banɗaki. Wani zai dinga mayar da magana amma iya cikin banɗaki ba, amma iya yin magana da wanda yake waje. Ko wani iya tsugona a can bayan gari, iya tsugona iya bayan gida ko fitsari, amma zai ke magana da abokin tafiyarsa. Wannan iya cikin abin da yake haramun ne shi ma. Baya halatta musulmi ya aikata wannan. Malik ya ce cewa alal mutakalla, dukkan wanda ya yawufanta ma'ana yake banta iya biyan bukata har wani tsaraicin sai bayyana. An yakuffu anil kalam, ala din kamar wajib alaihi ne. Ala tana haifar da wajibi, wajibi ne ya rike bakinsa daga magana. An fahimta? In dai ka tsugunna wajen biyan bukata a ban daki ne ko a waje, to haramun ne ka bude baki kai magana. Har sai inda akwai wa'ansu dalili da malai ya kawo su a gaba za mu zuƙa su. Amma haka kawai kana tsugunne wajen biyan bukata kana magana kana surutu, akwai haɗari kuma akwai keta alfarmar shari'a. Haɗarin da nace shine akwai yiwuwar tsinuwar mala'iku ta hau kanka. Dan malamai sun ce mala'ikun da suke kula da mu, wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin, to su ma haramun ne su ga tsaraicinka kamar yadda dan adam musulmi haramun ne ga tsaraicinka. Duk lokacin da ka kwabe wajen biyan bukata, to su ma suna juyawa su daina kallonka domin su san ka shiga wani yanayi na larura. An fahimta? Amma idan ka yi magana su ba gaibu suka sani ba, ba sa cikin wanda suke da ilimin gaibi. Idan ka yi magana a zaton su ka kammala komai, za su juyo su fuskance ka. Idan suka juyo su ganka cikin wani halin tsaraicin, an ce wa an su mala'iku suna tsinewa mutum, su ce la'anatullahi alai, Allah ya tsine masa albarka, ashe bai kammala ba har muka juyo muka ganka cikin wani yanayin tsaraicin. Kuma iya cikin abin da manzo Allah ya ce la'anallahu an-nazira wal manzur, duk mutumin da ya kwabe tsaraicinsa da gangan al'umma suna kallon su, Allah ya tsine masa albarka. Wannan hadisi ne mai inganci. Haka nan wanda yake zuba ido wajen kallon tsaraicin mutane da gangan, shi ma Allah ya tsine masa albarka. An fahimta? An ina karanta wata makala ta wani malami daga cikin malaman kasar Misra wanda ya sharhi kan wannan hadisi na la'anallahu an-nazira wal manzura. Yace shi a fahimtarsa, iya ɗaya daga cikin dalilai da yasa a yanzu matan musulmai suke shiga cikin tasko da wahala, suke shiga cikin tozarcin rayuwa, ake wulakanta su a gurabe daban-daban, ko su dinga neman mijin aure su rasa, ko daga mijinsu ya mutu shikenan su ta gayyar rayuwar su lalace. Yace shi a fahimtarsa akwai yiwuwar tsinuwan Allah nan ta kama suna bibiyar su. Dan domin yace matanmu mu musulmai da ƴaƴanmu da ƙannanmu a yau
idan ka kasa kashi 100 cikin matan mu ka kasu kashi gida 100 masu fita waje matan mu ne na aure kannan mu ne balagaggu yayyan mu ne yan uwan mu ne ka gansu a waje to a cikin kashi 100 da wahala zaka fidda kashi 5 waɗanda suke da shiga ta shari'a jikin su kashi 95 din nan duka a cikin sabon Allah suke fitowa domin suna bayyana abin da yake shari'a ta ce haramu ne su bayyana an ce almar'a kullaha aura ita mace dukkanta al'aura ne inda ta kace garin balaga hukuncin ta daya da matar aure a waje da matar aure mai yaya 10-15 da yar ka baliga yar shekara 13-14 to a waje hukuncin su daya yanda aka ce matar aure ta kame ta lullube jikinta ba surutu ba magana ba kulawa ne to haka yar ka baliga ya kamata a koyan mata tun tana gida an fahimta a waje dukkan baliga ya mace hukuncin su daya waje yasa qur'ani yake cewa idan kun tahi neman auren yaya ku je ku nemi agunyayen su ba a gane matar aure ko marar aure a waje ba a ganewa a tsari shari'a nake fara muku amma yanzu haka ne dan Allah yanzu haka muke yi mu da muke nassanta kanmu zuwa ga sunnar manzon Allah haka muke haka yayan mu suke haka nan mu suke wa an su ma kiran kasuwa suke ba in nace kiran kasuwa suna irin abubuwan da za su bayyana da goma za su yi jawo su irji a waje hannu a waje an yi dais an yi waye duk kasuwa wannan duk tsaraici suke fitarwa ba tsaraici suke fitarwa ko Allah manzon Allah ya ce Allah ya tsinewa musulmin da yake fidda tsaraicinsa yandan Allah ba ma tsoron wannan la'antar ba ma tsoronta ta shafi ƴaƴanmu mata ta shafi matanmu na aure ta shafi kannanmu mata ba ma jin tsoro ne ko ba mu yadda manzon Allah gaskiya ya faɗa ba ne mun ɗauka magana ce kawai ta yi ko ta fice ba gaske ba ne ba magana ce ta gaske dukkan mace haka ne haramci ne ta bayyana dukkan abin da ke jikinta matuƙar ba fuskarta ba ce ba tafin hannunta ba ne duk abin da ya bayyana daga jikinta aikata haram amma abin da zai baka takaici matan auren mayu ba su tsira ba wanda yake bayan amanar Allah akwai amanar mijinsu a wuyansu ba za ta yi ado ba sai za ta je asibiti sai za ta je kasuwa sai za ta je gidan biki a nan za ta bayyana ado ka kasa gane wacce ce budurwar wacce ce bazawarar wacce ce matan auren duk a kwatse in ana kiɗa ana rawa duk tajir za su fito su rawa su yanzu ke kina ganin kin sha kenan kin sha lalai akwai tsiliwar ba da manzon Allah ya ce ba akwai yiwuwa za ta hauka ba idan ta hauka nan nake baki san ta inda za ta yi abjectin nake ba akwai yiwuwar mijin ke mutu kuma ki kasa haure yar abada ke yawo ba a samu ka ji an ce wata shekara ta 15-20-30 mata ya aure ba akwai yiwuwar Allah ne tsine mata albarka ta kama ta akwai yiwuwar zaki aiki yaya su ijin maganar ki shi Allah in ya tashi kama mutum ta ko ina iya kama shi ba abin da kake tunanin ni'ima ne a gare ka idan Allah ya fishi da kyau sai zama azaba a gare ka ya rahama ne ni'ima ne amma in Allah ya fishi da kai ya sai zama azaba a gare ka saboda ka mu kiyaye duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah sadiqul masduq ne mu kiyaye ya sanana na Fatima radiyallahu anha aka tambaye ta aka ce ma khairul linnisa ya Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene alkhairi ga ya mace ya mace dai baliga mai alkhairi sai manzon Allah ya ce Allah tarar rijala wala yarauna afwan sai na Fatima ta ce Allah tarar rijala wala yarauna ita ya mace baliga a yanda aka fi so kar ta ga maza kar maza su ganta wannan shine asali in kaga ta fito to sai da larura kuma ita ad-darura tuqaddiru bi qadriha ita larura tana nan gurgudin iya larura tana wuce shi kenan magana ta kare za ta je asibiti to iya larurar asibiti take ta asibiti kawai iya larurar asibiti take ta asibiti za ta je kaza iya larurar wannan mun ta dawo gida wa karna fi beauty kunna tana nan akan su duk macer musulma wannan aya tana kanta amma yanzu haka muke ka je kasuwar nan 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 tsohuwar kasuwar zai kai ka ce matan gombe gaba daya a gun suka yi aure suka tare wani gun dole fa sai ka ci burki ba za ka tsaya amma an ka ce za ka ta wallahi kai karo da wata wallahi ya ƴaƴan mu ne matan mu ne mun yi shiru kuma mun abu ga ina kara zube
musamman game da ƴan uwa ƴan boko matimadin ne bai dan boko iya kwance a gida ba wai sai bai matarsa kuɗi da jinka zuwa da yace bane iya wuke da shi ba zai fito ba hutawa yake dai yusu mara kishi ya tura ta kasuwa ita kadai bai bata ATM da je banki da ciro kuɗi da buga zuwa da yace bane shi kuma iya gida kwance iya karanta jarida iya duba waya ba ruwansa da wa za su hadu me za ta faɗa me za a mata ba ruwansa wa da shi so daga wannan illa ce mai girman gaske saboda ka Allah ta'ala ya babu yakan gyara malike cewa a magana game da lokacin biyan bukata haramun ci tana jawo fishin Allah da tsino shi wajibi ne wanda ya kebance zai biya bukata ya kame bakin su shi mutlaqan yini an ya kufa anil kalami mutlaqan sawa'an kana zikran aw ghairi wannan maganar ambaton Allah ne ko wani ambaton Allah ko ambaton Allah ne kana halin tsiraici ba zaka ambaci Allah ba illa li darura sai dai abin da yake la muhala ne fala yuraddu salaman duk mutumin da yake tsugunne yake biyan bukata a ban daki ko a waje ba zai amsa sallama ba ku duba yanda amsuwar sallama take da wajibi an ce yi wa mutum sallama albi da farko abu ne wanda ake so kai iya cikin haƙƙin muslim alal muslim amma amsa sallamar kuma wajibi ne duk yanda kuke da mutum da sabani inda ya ce ma assalamu alaikum zaka ce wa alaikum assalam wannan magana kuma ko kafiri ne kafiri da kasan kafiri ne yace wani assalamu alaikum zaka ce masa wa alaikum assalam an bayyana amma da duk da fatuwar ta zo in kafiri ma sanawa ba zaka amsa ba a'a wannan fatuwa ce ta da ilimi ya zo ya goge ta ya mata kuskure ma an bayyana abinda kace masa fa yace wani amincin Allah ya tabbata gare ka kace kai ma ina roƙa ma amincin Allah ya tabbata gare shi baka fata yi musulunta ne duk mu yanzu da a ce duk kafiran duniya za su musulunta ba ga muke so ba akwai wanda baka so ya musulunta idan yayi dace addu'ar ka ta hau kansa he musulunta shine amincin Allah ya tabbata gare shi duk yanda kuke da mutum wajen sabani inda ya ce ma assalamu alaikum to wajibi ne ka ce masa alaikum assalam to amma mutumin da yake tsugunne wajen biyan bukata idan aka ce masa assalamu alaikum ba zai ce wa alaikum assalam ba kun ga wajibi ne amma da yake kana cikin wani yanayi na larura wajibin ya sauka an fahimta a ban daki kake a waje ka tsugunna to duk wanda ya ce ma assalamu alaikum ba za ka mayar mai da sallama ba yine fala yuraddu salaman wala yujibu muazzinan ba za ka amsawa mai neman izini ba kamar kana gida kana cikin banɗaki assalamu alaikum adakulu assalamu alaikum na shigo to ba abin da za ka cewa mutum inda kana cikin banɗaki kai shiru har sai in ka kammala ka fito sannan ka amsa mai sallama ko ka ne ka amsa masa izinin da yake bukata a gare ka wala yashmitu aisan hakanan duk wanda ya attishawa idan kana tsugunna a banɗaki yace yarhamuka Allah ba za ka ce masa yace alhamdulillah ba za ka ce masa yarhamuka Allah ba amma inda ba za ka ce masa yarhamuka Allah ba za ka faɗa masa ba in dai kana cikin banɗaki ko kana kwaɓe kana ainihin biyan bukata li hadisi bin umar mali yace akwai hadisin abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kare da shi yace anna rajulan wani mutumi kun ga wannan iya cikin abinda malamai suke ci malaman hadisi suke cewa tadlisu lisim walli agharar oye sunan wani daga cikin sahabin hadisi saboda wata manufa dukkan abin da ya faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wannan al'amarin ne abu ne wanda yake da muni ko a'a abu ne wanda yake akwai zidewar daraja to da wahala kaji an kama sunan sahabin domin kar idan ka ma ya gama muna a gari shi ba baka ma san sunansa ba ga al-hadisu musi a salatuhu wanda Imam Nasiruddin Albani ya littafi akan sa guda amma sai dai ya ce al-musi a salatuhu wanda yake bata sallarsa wanda yake bata sallarsa amma ba sunansa in dai baka zurfafa cikin shuruul hadis ba za ka gano sunansa ba sai dai ka kai wahalar da kanka a matsayin ka na dalibin ilimi da sai ilimi ka san sunansa amma ba za ka ga sunansa ba an fahimta ga hadisin balaraban kauyen da yazo fitsari a cikin masallaci an faɗi sunansa aka ce arabiyun aka ce arabiyun balatin da'ibatu min almasjid to amma yanzu me yayi ribar ka hau kan minbari kana aibata dan uwanka me yayi ribar ka hadda ka masuna hadda nuni ko ishara a dagaran mutane ko ungosu me yayi ribar ka a wannan fitsari fa aka yi a ban daki a masallacin manzon Allah amma ba da sunan sabin ba domin la haja fi zikir ismi me bukatar ka masunansa ba wata bukata an fada an ce fitsari masallaci a zuba ruwa shine maganin sa kai an wuce go an fahimta an ce wancan yazo ya munu da sallar sa manzon Allah ya ce kai kaza kai kaza kai ma an kana cikin masu wannan aikin ka daina kai abinda manzon Allah ya fara abinda ake bukata kenan to shi ma wannan mutumin bai san yiwa mutum magana a tsugunne ba haramun ne sai yazo ya ga manzon Allah iya tsugunne iya fitsari kamar yanda Abdullahi dan Umar ya fada sai yace sai yake yiwa manzon Allah sallama manzon Allah ko falai raddu alaihi salam manzon Allah bai amsa mai sallama sa an fahimta amma an boye sunan sahabin ba fadi sunan sa ba domin a kare mai mutuncin sa da kimar sa an fahimci wannan malike cewa wa huwa yaqul fa sallama alaihi iya fitsari sai yiwa manzon Allah sallama falam yuradda alaihi manzon Allah bai marmar da sallama ba kale shaukani imamu shaukani yace wa huwa yadullu ala karahiyati zikrillah halu qada'il haja hatta ambaton Allah ma an karanta mai yin sa a yayin da kake cikin yanayi na biyan bukata an fahimta walau kana wajiban karaddu salam ko da abun wajibi ne kaman mai da salama an ce karkai balantana kuma kana buga wani waya an gane ko balantana kana wani surutu ko kana wani tsegumi an ce wani wata gulmar ma sai mutum ya shiga ban daki yi ga haramu kan haram kenan ita gulmar haram kuma magana a cikin man daki haram kaga ya hada haram guda biyu bai sani ba wa kala imamu ahmad yace la yanbaghi lahu an yatakallam duk wanda ya tsuguna yake biyan bukata ban daki ko a wajen ban daki to bai kamace shi yayi magana ba la yanbaghi lahu an yatakallam imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama baya halatta bai kamata ba mutumin da yake tsuguna ban daki yayi magana wannan kuma gashi muna jin darasi ga munan a yanzu to wannan fa wajibi ne in mun je gida mu fada wa matan mu ba mu fada wa ƴaƴan mu tun suna kananan nan shekara 7 shekara 6 ya fara shiga ban daki to ka koya masa da kai da mahaifinsa koya masa cewa ya daina magana cikin ban daki kun san yaro shi yake ji karatun Qur'ani ma ban daki ko ya je islamiyya dora mai hadda baya so ya manta ka ji ta qul huwallahu ahad wa du'a cikin ban daki to sai uwarsa da kai ku hada shi ba za ku bar shi dore da wannan ba wani ba a magana a ban daki haramun ne akwai tsinuwar bala'i a tsoratar da shi a ce ka bari in ka fito daki ko falo ko rufa ka ci gaba da karatun ka wannan amma kana cikin ban daki haramun ne to tun a gida darasin ya fara tasiri ka fada wa iyalinka ka fada wa ƴaƴanka kanana duk wanda ya zo gidanka a matsayinsa na bako ko bai san hukuncin ba a fada masa hukuncin wannan iya cikin amfanin ilimi wajen yada shi kuma da aiki da shi manzon Allah ya ce ku koya wa yaran ku kanana sallah tun suna shekara 7 ya fita zama wajibi a kansu bai domin su saba ne ake so su saba idan sun kai shekarun balaga ta zama wajibi da ba su riga sun saba sun iya haka nan ku koya musu azumi su fara sabawa da azumi tun suna shekara 10 zuwa abin da ya kama da wannan kafin su kai shekarun balaga sun gama sabawa to shi ma yaran ka tun iya karami koya masa ka hana shi magana ban daki domin in ya girma ya zama balikin sa to dama ya san hukuncin ya daina an fahimci wannan Allah ta'ala ya ba mu hukunci yawa malik ya ce wa kal bagawi imamu bagawi wanda ya rubuta tafsiri kuma ya rubuta littafin shehu sunna yake cewa kal al imam ya nufin al imam ahmad bin hanbal kenan wala yadhkuru allah bi lisanihi ala qada'il haja shi duk mutumin da yake cin yanayin biyan bukata a bandaki ba zai ambaci Allah da bakin sa ba ba zai ambaci Allah da harshen shi ba wa'iza atasa ala al-khala idan har mutum iya cikin ban daki attishawa to idan zai ce alhamdulillah sai dai ya fada a zuciyarsa ya hamdulillah amma fi nafsihi a zuciyarsa zai ce alhamdulillah amma ba zai furta lafazin ya fito waje ba an fahimci magana qala al-hasan wa sha'bi wa an-naqai imam al-hasan al-basri da imam sha'bi da imam ibrahim an-naqai duk sun faɗi wannan batawar sun ce ya hamdulillah amma fi nafsihi zai gode wa Allah amma a cikin zuciyar shi wa yajizu al-kalam li darura idan larura ta shigo ko ta rasa rai an fahimta ko kana cikin man dake ga wuta ta kama wani gu kuma duk mutanen hankalin su baya gu to an ce ya halatta kana wannan yanayin ka sanar da zuciya wuta ba ta kama ko kuma ga wani yaro zai fada rami ko zai jawo wani abin da zai illata shi ko zai kashe shi ko wani abu wanda zai cutar da rayuwa ko zai halakar da dukiya wannan larura ce kuma ad-darurat tabihu al-mahdhurat duk inda larura take tana halatar da abin da yake akwai laifi a gaishe an bayyanta auli ma la budda minhu ko wani abin da ba makawa in baka yi maganar ba za a samu hasarar rai ko za a samu salwantar dukiya an bayyanta shine darura kenan la budda minhu abin dole ne in ba a ji maganar ka ba to rai zai salwanta ko dukiya za ta halaka ka irshadi a'ama kamar ka shiryar da wani makaho ya kasha alaihi bina taraddi wanda ya dinfaci wata rijiya gadan gadan ko makaho ne kamar ajeji gaga rijiya can kai kuma kana tsugune kana biyan bukatar ka kaga wani makaho gadan gadan ya dawo rijiyar nan to yake ce malam makaho rijiya misali nake muku yawa koda kana tsugunan babu ne babu ne kace hannun dama zakai ko hannun hagu zakai ya kauciya wannan in ka bar shi ya fada rijiyar dan kana tsugunne in dai ka ji wannan karatun to kana da laifi wa'ansu kuma sun ce za a baka laifin wanda yake san kai haka wasu malaman suka fada in dai ka ji wannan karatun an fahimta ko kuma ga wuta ga dangadan ta kama za ta cinye wata dukiya to dole kai alatar din mutane wannan iya cikin babin da aka halattar ma da magana kana cikin wannan yanayi yine ka irshadi amma ya kasha alaihi min taraddi wa ghairi zalika don wannan قال النووي امام النووي الله يرحمه يكي cewa ويكره ان يذكر الله تعالى ان كرهنta mutun ya ambaci sunan Allah ta'ala aw yatakallam ko yi magana bi shay'in kibala kurujihi yayi wata magana ko ya ambaci sunan Allah kafin ya fito daga bandaki illa li darura sai inda darura ambayinda hatta zikirin shiga bandaki a kofa ake yin sa ba shi cikin ba an bayyanta Allahumma inni a'udhu bika min al-qubati wa al-kaba'is a kofa ake yi kai a kofa sai ka shiga kawai wanne ne dayan mai mun fadi biyar nan wanne ne dayan ya kuka ce bismillah a waje za ka fada sai ka dauka farka gaje ba a ciki shikenan amma ba sai ka shiga cikin ake wannan addu'ar ba a waje ake ka zo qubaylat dukur suka ce dab da shigarka ka zo kofar shiga sai kai wannan ambaton Allah domin neman kariya daga Allah amma ba a cikin bandaki yake an bayyana wannan to sai malike cewa aw yatakallam bi shay'in qabla khurujihi illa lil darura ba a san ka ambaci Allah ba a san kai wata magana kafin ka fito daga bandaki sai in da larura kamar abin da muka ambata a baya fa in aqsa idan har kana cikin bandaki ko kana so na kai attishawa hamidallahi ta'ala amma bi kalbihi zaka yi wa Allah hamdala amma a zuciyarka zaka ce alhamdulillah amma aina a cikin zuciyarka lafazin ba zai fito ba wala yuharriki lisana maliki ta hatta harshe kuma ba zai motsa ba fahimtu mas'ala ta biyar adamu al-istinzah ai adamu taqahhur min al-bawl wa ansu da yawa suna fitsari amma ba sa tsarkaka daga fitsari fitsarin iya zuba amma ba sa tsarkake kansu daga fitsarin haka suke kwacibawa da sauran ruwan afwan da sauran fitsarin da ragowar ruwa suke hada su sarki to shi ma wannan kuskure wanda iya jefa mutum cikin wani hali mara kyau wani mummunan yanayi a matsayin kan musulmi an fahimta adamu al-istinza shine rahin tsarkaka ko rahin tsaftace kai daga fitsari wa kada hazzara annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan mu game da wannan fa kali sai yake cewa tanazzahu min al-bawli ya ku al'umma ta ku tsaftace kanku daga fitsari fitsari najisa ne an bayyanta najisa ne kamar yadda bayan gida najisa ne haka nan fitsari najisa ne manzon Allah yace ku tsaftace kanku daga fitsari duk mutumin da ya san yayi tsugunnan fitsari ya tabbatar da kan cewa fitsarin ya gama daga gaba da jikin shi in ma da wani abu zai gwada ya tabbatar fitsarin ya gama zuba sannan sai ya zuba ruwa ya tsarke ta shi kar gaggawa ko wani abu na gaggawa ko shedan ya dinga zungurarka baka tabbatar da yakinin gama fitar fitsarin ka baka tashi sai haifar ma da abubuwa marasa kyau a cikin rayuwarka
malik ce cewa manzon Allah ya ce fa inna ammatu azabal qabri min da mummakamiyar azabar kabari wanda take shafar wa'ansu daga cikin musulmai to rashin tsafika daga fitsari iya haddasa ta to kaga ko duk abin da aka ce zai haddasar ma da azabar kabari idan kana da hankali za ka guje shi amma inda har kana da hankali inda kaji an ci abu zai ma sanadiyar shan wahala a cikin kabari to wannan abin za ka guje shi ba za ka yi da kwada hanya da shi ba amma inda kabari abu ne da ya kamata kowane musulmi ya tsorace shi domin wata rayuwa ce wanda in ba da cikin kabarin ba bai san abin da yake yi ba duk malintarka duk ilimin ka da karanta wallahi baka san menene realitin abin da yake faruwa kabari ba har sai ran da Allah ta'ala ya kai ka sai dai a tsoratar ko a kwaraitar wata rana Usman dan Affan Allah ya kare yadda da shi a lokacin sa wani bawan Allah ya mutu sai aka dau jana'izar sa aka kai can makabarta har da Usman bin Affan a matsayin sa na khalifa sai aka dau gawan nan aka sanya ta a kabari aka binne gawan Usman dan Affan sai ya koma gefe dinga kuka ya dinga kuka har gemin sai ya jika da hawaye daga cikin abokan tafiyarsa suke cewa ya amirul mu'minin kai hakuri mana kai shiru sai yake cewa ku kyale ni ina tuno maganar manzon Allah ne yake cewa wata rana manzon Allah da kunne na ji ya cewa al-qabr huwa awwalu manazilul akhirah ita kabari yine farkon masaukin lahira farkon masaukin lahira kabari ne idan kabari yayi kyau to abin da ke bayan sa yafi shi kyau idan kabari yayi muni abin da ke gaban sa yafi shi muni haka Usman dan Affan ne fa da iya kuka yake fara wannan hadisi to an ce ma rashin tsarkaka daga fitsari iya jawo azabin kabari gulma da annabimanci suna jawo azabar kabari duk iya sallarka duk iya karatun qur'aninka duk iya ibadarka duk zuwa makanka ko duk sati sai ka je maka in dai kai annabimi ne ka mutu ka bantu ba to manzo Allah ya tabbata za mu azaba kabari an fahimta kun ga al'amarin ba na wasa bane al'amarin ba na wasa bane mu tabbatar mun iya tsarki ya yakuwa mun iya sanin alamar fitsarin mu ya gama zuba ba a gaggawa duk abin da zai ja ma fishin Allah ko azabin kabari ba a gaggawa a kansa kai ta ka tsantsan ka koya wa kanka hakurkurta yayin biyan bukata da tabbatar da kanka duk abin da ake so ya fita cikin ga fita idan kai wa kanka gaggawa za ka gaggawa kuwa an fahimta to malai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da magamiyar azabar kabari ana samun ta ne sanadiyar yin tsarkaka ga bisani wa an ibn Abbas akwai hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marra bi kabarai manzon Allah ya wuce ta wasu kabari guda biyu amma imta iya tafiya sai hangon su kabari guda biyu suka wuce ta wajen su sai dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahuma la yu'azzaban waɗanda suke kwanci a kabarin nan fa yanzu haka azaba ake musu ba wanda ya san ana yi wa na cikin kabari azaba ko iya samun rama sai da fasiyar da wahayi idan ba manzon Allah bane ba da labarin nan ba za a karba ba amma shi ana masa wahayi duk labarin da ya faɗa gaskiya ne amma imta amma in ba manzon Allah ba amrun ne ghaibi al'amari ne na gaibi ba a fasara shi da wahayi to manzon Allah an sanar da shi cewa ana musu azaba yanzu haka hali yana musu azaba sai manzon Allah yake ce amma fa abin da ake musu azaba na akansa wa ma yu'azzibani fi kabiri ko an kabiri dalilin da yasa ake musu azabar a idan ku ba babba bane ba dalilin da yasa ake musu azabar a ganin idan ku abu ne ba mai girma ba sai manzon Allah yake cewa amma ahaduhuma dayan su fakana la yastabri'u min al-maut baya tsarkaka baya kubuta daga fitsari idan yayi fitsarin bai gama zuba ba yake tashi ko ya ebo ruwa ya hada da guntun fitsarin da ruwa ya tsarkake tashi
haka yake har ya mutu sai Allah ya fishi da shi yake masa azaba a kabari al hadis karshen hadisi kuma shine ahadu ma kana yin shi bi nani ba dai kuma iya yau da annabi wanci musamman a wannan lokacin gashi na ana hada hadin siyasa inda munafirci da annabi wanci yake samun satifike da yanzu in kai ba annabi ne bane ba za ka ci kudin wa'ansu ba daga cikin masu neman mulki kuma su duki an kai ba munafiki bane ba za ka dauko gulmar wannan kai ba waɗannan ba ba za ka nado maganar wani a waya ba ko ka dau bidiyon sa ka aika wani inda baka iya wannan ba to kai ka zama magidaje to ka je ka mutu a magidaje haka muke so in dai wannan shine wayewa Allah kar ka wayar da mu akan wannan harka Allah ka bar mu a cikin wannan duhun inda shine wayewa duk mutumin da annabi manci ne aikin sa directly ko indirectly ya mutu bai tuba ba to manzo Allah ya ce sai mai azaba kabari an bayyana nan wannan shine hadisin da Abdullahi dan Abbas ya kawo game da malaika wala a gurguje ta'ala al-musalli wajibi ne ga mai sallah an ya ta'akkad jayyidan ya kula sosai an annahu qad azala najasa cewa duk najasa ya gusar da ita allati ala sabilaini qabla qiyamihi wanda take fitowa daga mafitar sa guda biyu wajen bayan gida ko wajen fitsari ya tabbatar ya gusar da ita ba kafin ya gubarin tsayawa sallah domin inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar komai sai mai tsarki ka tabbatar cewa abin da ya shafi bayan gida ka iya tsarkin sa abin da ya shafi wajen fitsari ka iya tsarkin sa ka tabbatar da cewa ka gusar da wannan najasa sannan ka samu damar yin alwala da shiga masallaci kai sallah ina ganin za mu samu matsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abin da nayi kuskure ko tutuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kunbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai guje mata muna addu'a ga remu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ta'ala ya rahamta mana Allah ta'ala ya sa aljanna ci makomar mu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da rayuwar mu akan daidai mu mutu akan daidai muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya wadanda suke tafiya da jinyoyi a jikinsu Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala muna roƙon ka ka yafe mana kusakuran mu ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su masu yiwa addini buzagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala muna roƙon ka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ƙasar mu da jahar mu da garuruwan mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali Allah ta'ala ka kawo mana ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali duk abin da zai zama fitina a gare mu ko addinin mu Allah ka raba mu da shi duk abin da zai kawo mana kwanciyar hankali da mu da addinin mu Allah ka kawo mana shi ya Allah Allah ta'ala ka hada mu da alkhairi na duniya da lahira Allah ka raba mu da sharri duniya da lahira Allah ka datar da mu duk abin da muke so ya zama to kai da shi ya Allah Allah ka datar da mu duk abin da baka so Allah ka sa mana kiyama sa zo shi Allah duk abin da kake so ka yadda da shi ka damfara mana son sa da kaunar sa ya Allah abin da baka so ya Allah kana fishi da shi Allah mu kaddara mu kishi ko mu fishi da shi ya Allah Allah ka taimake mu da dace daga gare ka ya Allah Allah ka karba mana ayyukan mu ka yafe mana zurban mu ka sa aljanna ci makomar mu ka haramta wuta cin da majiki mu ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh